بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana a safiyar ranar Juma'a ce da ta daidai da 10 ga watan Rabi'in al-Awwal, hijira Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara 1433, daidai da 3 ga watan Fabrairu shekara ta 2012. Wannan shi ne kasar na fara daga cikin jerin jiyar karatu cikin littafin Wasiqatul Ikhwan, wallafar Sheikh Usman ibn Muhammad ibn Saudi, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Kamar yadda muka faɗi a baya cewa littafi ne da Sheikh Usman ɗan Saudi ya rubuta shi a matsayin saƙo wanda ainihin wato yake aikawa zuwa ga al'ummar musulmi. Domin nufin nasiha ba nufin cin mutunci ba, domin ƙoƙarin gyara ba ƙoƙarin ɓanna ba. Da haka a yau sai za mu tashi inda Shehu yake: ya ikhwani ijtahidu fi dinikum wa la tufsiduha, qala ta'ala: ya ayyuhallazina amanu ati'u llaha wa ati'u rrasula wa la tubtilu a'malakum. يا إخواني فجاهدوا النفس ولا تتبعوها فتهلككم. قال تعالى: ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا إخواني عليكم بالوعظ. قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي الحديث: إذا ظهرت الفتن وسكت العالم فعليه لعنة الله ولا تكتموا علما. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كتم علما نافعا ألزمه الله بلجام من نار. يا إخواني لا تجلسوا عند علماء السوء أهل الغفلة أنصار الشيطان، هم خليفة إبليس في الفساد، هم الذين يخوضون في كل بدعة حرص متاع الدنيا. قال تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. بين دعينه وتشهر يلن أكراره لأن النسيح هي نعطيره سد آيه دا حديثي سمتي شهرتي: يا إخواني يا قوي أنا اجتهدوا في دينكم، كلكم قلي جمد الدينكم كيش بيديكم كجارشي. ولا تفسدوها، كرقبات عباده الدينك وكما أيك الدينك. قال تعالى سبحانه: الله ملائكته ينصرك: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يا قوم مني كيطاعة الله كيطاعة منزل محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تبطلوا أعمالكم، كرقبات أيكم. A cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya yi umarni da yi mishi da'a da kuma yi wa manzon shi da'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuma ya yi kwaɗa dangane da ɓata aiki. Abinda aya take ishara shi ne aikata wani abu saɓanin abinda Allah madaukakin sarki ya nufa ko abinda manzon Allah ya umarni, to alama ce da ke tabbatar da cewa aikinka ya ɓaci. Kenan abinda Shehu yake mana nasiha, duk ƙwazon da za mu a wajen ibada ya zama ya taƙaitu ne zuwa ga abinda ya tabbata daga Allah da manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenan a taƙaice Shehu yana tsawa dangane da ƙirƙirar abubuwan bid'a da kuma abubuwan da ba su da asali a cikin addini. Sa'annan sai kuma yake: ya ikhwani fajahidu nafsa, ya ku ɗan uwana musulmi, ku yi ainihin wato yaki da zuciyarku, wala tattabi'uha, kar ku bi son zuciyarku, fatuhlikakum, son zuciyarku sai ya hallaka ku. Qala ta'ala, Allah yake wala tattabi'il hawa, kar ka bi son zuciya, fayudillaka an sabilillah, sai son zuciyar ya ɗabbata daga hanyar Allah. Ma'anar yanzu wannan, Allah madaukakin sarki na ainihin kwaɓani, yana kuma nufarwa game da sharri na ainihin wato son zuciya. Na daga cikin sharrinta shi ne za ta raba ka da hanyar Allah, sannan kuma ƙarshe za ta kai ka hallaka. Na haka ka yi ƙoƙarin duk da za ka yi, ka ga cewa ba abin da zuciyarka take so kake yi ba sai abin da Allah madaukakin sarki yake so. A wani wurin domin Allah cewa yake yi, inna masala amaratin bisu illa ma rahima rabbi, ma'ana zuciya umarni take da ainihin mummunan abu sai dai abin da Allah madaukakin sarki ya tsare. Saboda haka jama'a, wannan ainihin wato umarnin ko kuma wannan kaɗar da shehu yake mana, in ka haɗa ta da yadda ta gabata, za ka ga cewa galibin abubuwan da ke hana mutane bin Allah da manzansu shi ne son zuciya. To sai ka cewa duk yadda za ka yi kai ƙoƙari kai faɗa da zuciyarka a kan kakkar sake ainihin ta hallaka ka. To sai kuma ya ce, ya ikhwani alaikum bil wa'az, ya ku ƴan uwana ku rinƙa sauraron wa'azi. Wannan ga waɗanda ba malamai ba ke ne, da waɗanda suke malamai kuma to wajibi ne su rinƙa yin wa'azi. Qala ta'ala, saboda Allah ya ce, wa zakkir, ka tunasar, fa inna zikra tanfa'il mu'minin, tunasarwa na amfanar mu'minai. Ma'ana in dai kai mu'mini ne to wa'azi zai amfane ka, in ce ka ga wa'azi baya amfanar ka to ɗayan abu biyu, ko dai ba wa'azin ba ne don haka dama ba su da amfani, ko kuma wa'azin ne to tabbas yana da amfani, to kai kuma babu imani a zuciyarka. Amma lazumi ne tsakanin zuciyar mu'mini da wa'azi sai ainihin an samu amfani. Wafil hadisi, a cikin hadisi aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce, idza zaharatil fitan, idan fitintunu suka bayyana, farma ta bayyana a cikin mutane, da sakatal alimu, malami yana ji yana gani ya san barna ce ya shiru, fa alaihi la'anatullah, da tsiniyar Allah ta tabbata ainihin a gare shi. Sai da wannan hadisi kamar hadisan baya da muka yi ishara bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba. Wala taktumu ilman, kuma yace kar ku ɓoye ilimi. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce, innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda, lalle waɗanda suke ɓoye bayanai da siriya da muka saukar, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, bayan mun yi wa mutane bayanin siriya da bayanin hujjoji a cikin littafin Allah, ula'ika yal'anuhumullah, Allah na la'anta su, wa yal'anuhumul la'inun, sannan masu la'anta duk baki ɗaya suna la'anta su. Wato na daga cikin haɗari shi ne malami ya ja baki ya shiru bayan ɓarna ta bayyana, ko kuma ɓarna ba ta bayyana ba ya ja baki ya shiru da zai karantar da mutane shiriya ba. To bayan da ainihin wato shehu ya kawo wannan aya yadda take bayyana haɗarin da malamai ke fuskanta waɗanda suke bayyana ai waɗanda suke ɓoye hujjoji da bayanan gaskiya da shari'a da Allah madaukakin sarki ya saukar, sannan da nuni da Allah madaukakin sarki ya san cewa da shari'ar da bayanan jinnashi ne shi bai yi rowa ba, don menene kai a matsayinka na ɗan isar da faɗo za ka yi rowa. Sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da tsiniyarsa a kan irin waɗannan mutane, sannan ya nemi duk masu tsiniya su tsine musu albarka. Allah madaukakin sarki kiyaye. Wa fi hadisi qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, a cikin hadisi annabi ya ce, man katama ilman nafi'an inda duk ya koya wani ilimi mai amfani aljamahullahu bilijamin min nar, Allah zai rataya mishi linjami na wuta. Wannan hadisi ya tabbata sai dai kalmar nafi an ce bata zo a cikin hadisin ba. Wato asali kamar yadda nake faɗi a kullum, musamman muna karatun muqaddima min tasahihi Muslim, wadda muka yi ta bayyana irin yadda malamai suke bayanai na hanyoyin tace hadisi. Abinda ya faru a ƙasar nan tamu jama'a, tun a waɗancan lokutan an samu tangarɗa ta wajen irin littattafan da aka rinka karanta wa mutane a matsayin tafan hadisi. Waɗannan hadisan da shehu yake ta kawowa, waɗanda za ka ji mun ce wannan bai inganta ba, ko kuma wannan ya inganta, amma ga yadda lafazin yake, hakikanin abin da ya faru in ka je ka ɗauki littafin Dirratun Nasihin da littafin Tanbihul Ghafilin, za ka rinka ganin su haka ƙirƙire-ƙirƙi. Kamar yadda nake faɗi, wato shi irin littattafan da ake karantar da mutane, ire-iren waɗannan bayanan da hadisan da ke ciki, ire-irensu za a rinka bi tattare da ainihin malamansu. Don haka gaskiyar lamari, waɗannan littattafai ba littattafai ne waɗanda za su zama madogara na ɗaukar ilimi ingantacce ba. Littafin Tanbihul Ghafilin na Abdullahi Samarqandi da ainihin littafin Dirratun Nasihin, waɗannan littattafai ko kaɗan ba ainihin hujja ba ne a cikin ilimi. Ina fata an gane a ƙarƙashin wannan bi halatta da gaskiya, saboda Allah a sanya waɗannan littattafai ake karantarwa. Idan ba haka ba, abin da zai faru daidai lokacin da waɗannan ɗaliban za su zama malamai, irin waɗannan hadisai za a fi jin suna kawowa. Allah ya kiyaye. To sai shehu ya ce, ya ikhwani la tajlisu inda ulama isu, ya ku ƴan uwana kar ku ainihin wato zauna a wurin miyagun malamai. Shehu zai fassara mana shi ne mai miyagun malamai, sai ya ce ahlul ghafla, ba zai zama ahlul ghafla. Akwai wanda nufin shi ta zo da ahlul ghafla, ahlu ko ai da ma duk wannan nuskar iri ɗaya, akwai wani mai wata nuskar daban? Yawwa, haka ya kamata ma a salatin la tajlisu inda ulama isu'i ahlul ghaflati ansaru shaitan, kar ku zauna a wurin miyagun malamai waɗanda suke gafalallu masu taimaka wa shaitan. Ma'ana miyagun malamai su ne waɗanda suka gafala game da addini, duniya ta rinjaye su, suke taimaka wa shaitan a cikin mutane domin ɗabba su. Hum khalifatu iblis fil fasad, su ne wakilan iblis wajen ɓarna. Wato kamar yadda iblis ke ɓata mutane, haka waɗannan malamai suke ɓata mutane, sai gama sun rage wa iblis aiki kenan. هم الذين يقولون في كل بدعة, waɗannan irin malamai su ne ke kusawa cikin kowace irin bid'a, harsa mata'id dunya, saboda kwaɗayin abin duniya. Qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace qul mata'id dunya qalil, kace fa abin duniya ɗan kaɗan ne, wal akhiratu khairun, lahira ita ce alheri, liman ittaqa, ga wanda ya ji tsoron Allah. Wala tuzlamuna fatila, ba za a ainihin wato cutar da ku ba game da duk abin da kuka aikata a ranar lahira, ko mai ƙanƙantar abu. Ma'ana babu wata cuta da za a yi muku a ranar lahira ta hanyar rage muku duk wani abu wanda kuka aikata shi a nan duniya. Alam tara ila qawlihi ta'ala, shehu yace to kuma baka dubi inda Allah yake ba, ya ayyuhallazina amanu inna kaseeran minal ahbari war ruhban, ya ku mu'minai, ku sani da cewa da yawa daga cikin al ahbaru rahman fathers, wato malaman yahudi da nasara, war ruhban da mutanen da ake kira man of god, mutanen da suke cewa su mutanen Allah ne, suna zaune ba sa komai su ibada a cikin churches, priests, clerics da sauransu, la ya'kuluna amwalan nasi, akwai wani suke da sun cin dukiyar mutane yawan su dina an sabilillah, sannan kuma suna ainihin karewa daga hanyar Allah. Wannan ayar idan kuka duba za ku ga ina tsammanin wajen bugu an samu matsala ce. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. ما فات أنجام يا أخيرا لكك الإيمان للي دوايا دجتكم مع لمن يهودايا دنصارى وتكلسيتي بلقم بسيتي زمن شوى زمن إبادة سيتي رمضان فاذر رمضان سيستس بشابس تابس بسيرنسي jaran nan ba komai suke da suna cin dukiyar mutane ne da barna sai sujuna an sabilillah, sannan kuma suna kare mutane daga ainihin bin addinin Allah, su bata wa mutane lokaci, su ci musu kuɗi, su bata musu addini, sannan su hana su bin addinin gaskiya. Wannan shine irin juyewar da addinin kristanci da yahudanci suke yi daga ƙarshe. Harkar ta koma harkar kuɗi, ta haka mutum zai buɗe coci a ran kuma sai don zai samu kuɗi, ya samu kuɗi shi ke nan wani lokaci sai a wayi gari kai a samu ya ɗauki matar shi da ‘ya’yansa sun tsallake. Ina fata an gane. Amma abin takaicin shi ne da yawanci kuma kiristocin da yahudawa ba sa gane haka. saboda an kare su daga bin addini na gaskiya, don haka rashin bin addini na gaskiya ya sa ba sa iya fahimtar hakikanin inda alƙiblar da ake jinsu. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Qala Muhammad ibn Abdul Karim ibn Muhammad al-Mazili, malam Mazili wani babban malami ne mutumin garin Tilmisana, gashi nan haka yace at-Tilmisani, mutumin garin Tilmisana. Wannan malamin kamar shekaru 500 da ta gabata ya zo Najeriya, ya ce inna kasiran min ulama'i hadhihi al-umma, da yawa daga malaman wannan al'umma da ibadihim da kuma waɗanda suke zaman ibada, ya'kuluna amwalan nasi bil batili, ya ce su ma ɗin suna cin dukiyar mutane da ɓarna. Ma'ana kamar yadda Allah madaukakin sarki ya zargi da yawa daga malaman Yahudu da Nasara akan suna cin dukiyar mutane da ɓarna, malam Mazili yake cewa to da yawa daga malaman wannan al'umma ta musulunci waɗanda suke da'awar sun zauna zaman ibada ko zuhudu, su ma cin dukiyar mutane suke yi da ɓarna, da yusudduna an sabilillah, kuma suna kange mutane daga bin tafarkin Allah. وبسبب هؤلاء العلماء والعباد ما لم نجيب يتو سبودا وطن من إرم يأغم ما لمي بيطن من ما سبوتر الله شاع الفساد فرما توا في كل البلاد أتكن بك من أساس المسلمين المسلمين فدن كون سبودا الدين أنا ينشني دن الله تسوفك كون سوكنا سنان الدين دن من دنيا. Na farko in kika ga ɓarna ku kiyaye, ba za su faɗa ba. Idan kika ga alheri ba za su nusar da mutane ba, wato su addini a wurinsu hanya ce ta samu kawai, saboda haka ma damar za su samu to wannan shi kenan ya isar musu game da komai. Addini ya lalace, addini ya ɓaci, addini ya salwance, su wannan ba matsalarsu ba ce. Ina fata an gane. Halin da al'ummar Najeriya suka sami kansu a yau ba wai al'ummar musulmi ba, a'a, halin da al'ummar Najeriya da ita Najeriya ta sami kanta a yau na daga cikin waɗanda suka taimaka, akwai waɗannan irin ulama usu'i ɗin miyagun malamai, khalifatu iblis, ansaru shaitan, waɗanda kawai in har an ɗibi kuɗi an ba su, an ɗauki dukiya an ba su, an ba su muƙamai, to wannan kawai ya isar musu. Menene zai biyo baya na ɓacin addini? Wannan ba shi ne matsalarsu ba. Ku dubi lokacin da ake neman al'ummar musulmi su haɗe kansu na zama tsintsiya na ɗaurin su ɗaya, a lokacin sai aka samu wasu jigga daga cikin shehunai na ɗariƙa a ƙasar nan suka fito suna da'awar cewa ai da a zaɓi wasu ɓangare na musulmi don ma a koma a goyi bayan kiristoci ɗin. Na'am, sun faɗi wannan maganar. Ya kaka saurari kasar ɗina da na sa mishi habashehi. Waɗannan mutanen a yau sun taimaka wajen kai al'ummar ƙasar nan ga halin bala'in da ƙasar ta samu kanta. Amma abin cewar yanzu da aka shiga bala'in, kun ji suna fitowa suna magana? Ba sa fitowa suna magana, shi kenan su sun gama asamin ɗinsu, har ma sun yi ta, sannan kuma sun samu ainihin abin da za su samu na zuciya, shi kenan buƙatar su ta biya. Ko kun fahimta jama'a? Wannan na daga cikin musibar da al'umma suka samu kansu a ciki. A nan garin aka samu wasu daga cikin ire-iren mabiya waɗannan mutanen suka zo suka amso kuɗi naira 500,000 suka zo nan Kanza Conference Hotel suka shirya ainihin taro na musamman, suna nuna wa cewa gwamna shi ba abin da ya shafe su, da kafiri da musulmi duk ɗaya ne, su kawai abin da suka sani shi ne kawai a samar da adalci. Tambayar ita ce, yanzu adalcin ya samu? Bai samu ba. To a yanzu kuma kai ma gefe guda ku ji, ni ma suke su ne da ku wawaye, wai ni ma suke su ingiza ku sun san ku ne masu fitowa ku yi magana, wai suna cewa wannan irin gwamnati zalunci ake, shi yasa muke cewa ku bar su ki fito su yi magana da kansu. They are the driving engine. Su ne injinan da aka yi amfani da su aka zalunci al'ummar musulmi. A lokacin ana neman musulmi ne kowa ya taushi kanshi, ya haƙura da ɗan abin duniya da zai lasa, ya haƙura da ɗan sikitin umara ko kuma takardar aikin hajji ko 'yan filaye da za a raba ko 'yan kwangiloli da za a bayar. Don me? Domin al'ummar musulmi su ƙwaci ƙasar nan. A yau ƙasar ta rikice, ba wanda yake jin daɗinta. An fahimta jama'a? Me yasa kwanaki da aka yi hayaniyar falsafi muka ce kada wanda ya fito da ya bayan shi? Su suka fito suka ainihin nuna cewa mutanen nan mutanen arziki ne. Suka fito suka haɗe kai da maƙiyan addini, maƙiyan ƙasa, sai a yanzu ne kuma za su ce suna neman goyon bayan ku, sun gano cewa mutanen nan azzalumai ne. Siyaki azzalumai domin su ma azzalumai ne. Da kazalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan bima kanu sujud. Mugun aikinsu ne Allah madaukakin sarki ya jarabce su da shi. Sai da haka jama'a, sai Usmanu a nan yana magana dangane da sharri ne na miyagun malamai. Waɗannan miyagun malamai duk inda ka ji bala'i ya afkawa addinin musulunci to ta hanyar su ne. Ka je ka binciki musulmin ƙasar Iraki a yau. Ƙasar Iraki a yau ba ta da daɗi da kowa. Saboda me? Saboda an samu ulama isu miyagun malamai waɗanda nan har hotunansu nike da su, waɗanda suka rinka sumbanta su Bush, suna tsotson bakinsu, suna tsotson kunniyansu, sun rundune su suna jin daɗi. Me yasa? Yau su zo su kawo musu ɗauki a cire Saddam Hussein a ƙasar Iraq. Na'am, an cire Saddam Hussein. Su kuma fa ƙasar ta yi musu daɗi, yanzu kun sake jin maganar muƙufa da sadar? To ulama usu ike nan, yanzu sun saka ƙasar a cikin wani bala'i, sai da haka shi ke nan sun karɓi kwangilansu. Waɗannan miyagun malamai jama'a na daga cikin dalilan da ya sa ɗan sojin ya ga wajabcin a tashi a tsaida jihadi a kansu da su da sarakuna shi ne matuƙar suna nan, babu shakka babu zaman lafiya a ƙasa. Da duk ya dama Abdullahi ɗan Abu Barak yana cewa wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ulama usu'in wa ruhbanu, yace mutane uku ne suka ɓata addini, miyagun malamai, sannan sai azzaluman sarakuna, sai masu bautar Allah da jahilci. Waɗannan su ne suka haɗu suka yi musulunci dukan Hassan da Husaini da gambe su uku suka kwantar da shi. Duk inda kaga addini ya lalace, azzaluman masu mulki miyagun malamai sannan su kuma masu barfar Allah da jahilci, waɗannan su suke haɗuwa suke kashe addini. To banda kisan addini haka kisan ƙasa, su dai ba za su karantar ba, su ko ba za su tsawatar ba, su babban abin da yake damunsu shi ne ya za a yi su rinƙa suna ci, saboda ba sa aikin fari sai na baƙi. To waɗannan ulama usu, idan kana son ganin gamsassun bayanai a kansu, kuma ka karanta littafin Sirajul Ikhwan na Shehu Uthman. Wannan littafi na daga cikin manyan littafai da Shehu Uthman ya rubuta, Sirajul Ikhwan, ya yi gamsassun bayanai dangane da sharrin miyagun malamai a ciki. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Shehu ya ce, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ya ce, wa halaku ummati alimin fajir wa abidin jahil. Halaka al'ummata na tattare da fajirin malami, shi ne yana ji yana ganin gaskiya ya ƙimene ya ƙi goyon bayanta, yana ji yana ganin ƙarya ya ƙimene ya ainihin goyi bayanta, sannan sai kuma wa abidin jahil, wanda yake mai ibada wanda yake jahili. Wannan hadisin shi ma jama'a ba hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ne, ne amin da zai daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ba lafazi ne kai murakkab, lafazi ne kai aka tsara aka danganta ga Annabi, shi kuma yake cewa hadisi ne kawo shi anan. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ومن ذا الله يقول أنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال لذا أبن بنكي جي مكت أوروب يد الدجال سيوان أبن واندي تشيبا دجال بني معنى أبن بنكي جي مكت أوروب دجال فأما كنا ما تجين سوران وانا أبو واندى با دجال إندى يد شي دجال. فقالوا ممن يا رسول الله, sahabbai suka ce, ya take jiye mana tsoro tsoron da har ya yi sufarin dajjal? Kana sai ya ce, ulama isu miyagun malamai. Shi ma wannan hadisin jama'a ba wannan ne lafazin shi ba, asalin lafazin hadisin da ya zo ya zo cikin Sahihu Muslim ne, wanda ainihin shi ne ya inganta da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa, babu abin da nake ji muku tsoro in ba dajjal ba. A nan ciki sai kawo cikakken bayani game da ainihin sharrin dajjal, amma wannan hadisin da wannan lafazin gaskiya bai inganta ba. Wato kamar yadda na faɗi, su Shehu saboda sun biyo wannan ƙura yadda ta tashi ta ƙasan nan, ta waɗannan ire-iren littattafai na su Tanbihul Ghafilin da sauransu, duk daga ciki suke ɗibo waɗannan ainihin hadisai. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. وروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أخذ حصاة بيضاء. أرويت سوى حذيفة اليمان يا أوت يتفرق أكوى فوضعها في كفه سيطورة أكم تعطيش. ثم قال سيك, إن الدين قد استضاء مثل هذه الحصاء. الدين المسلم سيات أحسكي كما يد ومن فرق أكوى فكي. ثم أخذ كفا من تراب فمن سيئيب تأتيب دامة الآية فجعل يذره على الحصى سيرم أبربة ومن تأتيب داء كان من تقوى حتى يراها أسيد من البيت. ثم قال سيئيب, والذي نفسي بيده ما رنقوا دا الله دلينا إتأهميش لو يجي أن أقوام يدفنون الدين هكذا كما دفنت هذه الحصى, فسمتان إذا سجسنا للئ الدين سكما يدن للئ ومن تقوى بتربايا. أمان إذا جاءت ابن اليمان ينا إشارة من زيادة إلى إلان وأن من يأذن معلمي وأن ذا سجس سامعين الدين تلكل, amma ba za su rabu da shi ba sai sun tabbatar da cewa sun binne shi an daina ganin shi. Su ɗauki kansu su aje a matsayin su ne wakilan addini, a halin kuma suna ci ne da sunan addini. Su kawo wasu abubuwa da sunan addini a halin waɗannan al'amuran ba su ne addini ba. asalin waɗannan su ake kira ulama usu. Wa min abyani alamatin annahum la yuslihuna wa la yatrukuna man yuslih. Na daga cikin mafi bayyana alama ta ko alamomi ta muwajin malamai shi ne su dai ba sa gyara. Ku ji wannan da kyau, duk wani gyara, duk wani alheri su ba sa kawowa, ba za ku taɓa ganin wani ci gaba ta hanyar su ba. Sannan ba za su bar duk wani wanda yake zai kawo gyara ko kuma ci gaba ba. Ku kiyaye wannan. Yanzu don girman Allah, waɗannan irin malaman da suka rinƙa goyon bayan Goodluck a lokacin nan, idan suka haɗu da Buhari a wurin sallar Arafa, filin Arafa, me za su ce musu tsakani da Allah? In suka haɗu da Buhari a sallar Juma'a ko sallar Idi, me za su ce? Wannan za su haɗu a masallaci, wancan fa za su bi su haɗu a titi ne ko zai biyo su masallaci ne? Ba sa gyara, kuma su ba za su bari a yi gyara ba. Su ba ruwansu da alheri, kuma ba za su yarda alheri ya tsayi ba. Ina fata an gane. Yanzu da suka kai al'umma suka baro su, ko shawarwarin su kina ji a gidan rediyo, sun gama aikinsu. Menene aikinsu? Shi ne ɓanna. Mecece kwangilarsu? Shi ne su zo cikin al'ummar musulmi su wargaza kansu. In suka wargaza kansu, to sun yi waɗancan aiki. Ya kafa kenan. Tare da haka, sharri mafi girma shi ne a duniya wannan lokaci muna jin ƙananan mabiyansu suna ta ƙunƙuni. Haka ne? A shi lokaci ya yi ne na su ga wannan nau'in irin mutanen da ke musu jagoranci, amma tur sai suka ci gaba da bin su. Shi kenan ta wuce. Sai kun fahimta jama'a? Sannan al'umma ba za ta taɓa ci gaba ba sai kowa ya danne son zuciyarshi da son duniyarshi, sai kowa ya danne son kanshi da nufin buƙatarshi, ya dubi buƙatar addini da ta al'umma, an haɗe kai, sa'an nan za a kai ga nasara. Duk lokacin da ake maganar haɗe kai, ba a nufin kai da kake ɗariƙa ka zafa wai ka batta ka shiga cikin ƙungiyar yana ko ƙungiyar yana ta haɗe ta zama ɗariƙarka. A'a, abinda ake magana kai a cikin ɗariƙar ka kasan shugabantakar da kake ka bari, kai a cikin ƙungiyar ka kasan shugabantakar da kake ka bari. Asalin dama wannan shugabantakar da kowace ƙungiya da kowace ɗariƙa take ita ce ta zama wa musulunci dala da gauran dutse. Idan ba mai ɗariƙar shi zai zauna ya ta yin ɗariƙar shi a ɗaki ko a masallacin shi ina ruwan wani da shi, amma akwai shugabantakar da zai kawo wadda ita ce za ta hana wani ya kusance shi. Duk wani mai ƙungiya da zai zama ƙungiyar shi kawai yake ƙoƙarin yin campaigning ba ruwan shi da wani, amma akwai shugabantakar da yake ƙirƙirewa cikin ƙungiyar yake kawowa wadda ita ke hana wani ya kusance shi. Waɗannan irin shugabantakun ake cewa yayin da aka zo maganar haɗe kai, shi ne ake maganar cewa ana son a cimma wata manufa, to sai kowa ya sassauci a kan sai a tayo sai a tafi tare. Amma sai a'a, a daidai lokacin ne sai wane ya huro wutar, shi ba abin da zai haɗa shi da wane, da ya haɗu da wane wannan zai haɗu da maƙiyan shi. Ayo, ga maƙiyan nan sun ba wane da wane duk abin da suke so. Wane ya samu lambar girma, wane ya samu filaye, wane ya samu kujerun aikin hajji, wane ya samu umara, kowa ya samu abin da yake so ko? Amma daga ƙarshe kuma fa, yanzu ana matso waɗannan abubuwan a jikina da jikinka, da jikin 'yan ɗariƙar wane, da jikin 'yan ƙungiyar wane, da jikin masallacin su wane, da jikin su masallacin su wane. Waɗannan kuɗin da aka raba waɗannan miyagun malaman, da waɗannan azzaluman sarakuna, da waɗannan masu da'awar za su tafi su addu'a, ibadul jahala, waɗannan kuɗaɗen ne a yanzu ake matsarsu ta hanyar wannan sarsidin da ake cewa ya kafa kenan, ya rage maka. Ka fahimta ko ba ka fahimta ba, ka yarda ko ba ka yarda ba, amma wannan ita ce haƙiƙanin al'amari, kuma za a ci gaba domin an tatike kuɗin ƙasar ne domin a samu shawo kan ire-iren waɗannan miyagun malamai. domin a samu shawo kan miyagun waɗannan jahilai masu ibada, domin a samu damar tausayin waɗannan azzaluman sarakuna. An yi haka, to waɗannan kuɗin su ne kuɗaɗen da ƙasar za ta gudana a kansu. An kwashe su, an yi abin da aka yi. Na haka an waye gari yanzu, in ma a san inda za a mahaƙo waɗannan kuɗi a dawo da su. In ba haka ba fa, ƙasar za ta rugide. To kuma tunda ba za su bar ƙasar ta rugide ba, don in ta rugide ina za su ci gaba da matsa. Na haka in suka tabbatar da za su yi kaza nan da wata uku, sai ku waye gari kawai sun ce shi kenan su sun fara. Duk hayaniyar da za su yi ba wata raja'i ba, ba za su dawo ba. Sun riga sun zartar. Sai da kai ɗan Najeriya, a lokacin da kake jin zafin waɗannan azzaluman masu mulki, to ka riƙe kana haɗawa da waɗannan miyagun sarakuna, ka riƙe kana haɗawa da waɗannan miyagun malamai. Ka sani da cewa haɗuwar kai ce tasu, sannan su kuma ubbabi jahala, masu bautar Allah da jahilci, waɗanda su ne ake turawa umara cewa su je su yi addu'a a kan kaza. Sai ka je ka samu mutum da hannu biyu dama da hagu yana riƙe da tarbi a gaban Ka'aba, dama da hagu wai yana tasbihi dama da hagu. Sai ka ga mutum yana son ya yi tawafi wai yana yi da baya da baya. Waɗannan su ne Abdullahi ɗan Mubarak ne yake cewa hal afsada ad-dina illa al-muluk wa ulama usu'in rubbanuha, ba waɗanda suka hallaka addini, suka ɓata addini, suka rugurgiza tsarin rayuwa su waɗannan guda uku. Amma har yanzu talakan ƙasar nan kansu bai waye game da zaluncin da waɗannan miyagun sarakuna suke ba. Shi abin da yake gani kai waɗanda ke zalunta shi 'yan siyasa, amma 'yan siyasar fa suna da percentage da suke baiwa waɗannan miyagun sarakuna. 'Yan siyasar suna da percentage da suke baiwa waɗannan miyagun malamai. 'Yan siyasar suna da kafe mai tsoka waɗanda suke baiwa waɗannan da ake cewa masu zuwa addu'a. Idan haka duk lokacin da kake ganin cewa zalunci ya yi zalunci, ɓarna ta yi ɓarna, ƙasa ta lalace, to idan za ka hold responsibility sai ka dubi waɗannan nau'in mutane guda uku, ka san cewa su ne suka haɗu suka ɓata komai. Wannan shi ita ce gaskiyar al'amari. Domin a wancan lokaci idan da duk wanda suka taro za su yi zalunci ya burtse musu, wallahi wallahi jikinsu ya fara yin sanyi a kan abubuwan nan, suna ganin cewa ba za su kai ga nasara ba. Amma sai suka samu kan sarakuna kaf, sai suka samu duk wani malami da za a ce a cikin wata ɗariƙa ko a cikin wata ƙungiya, za ka kira su aka zauna da su, kowanne sai a ja hankalinsu da gwargwadon abin da aka san cewa shi ne mishi matsala. Shi kenan. Ya waye daga ciki sai su rinka fitowa suna fayyahawa, suna fitowa ƙarara, kana jin wautarsu tana ainihin bayyana. Masu waye daga ciki su kuma sai su ja baki su yi shiru. Don haka matasa, wallahi tallahi yanzu ku kaɗai ne kuka rage ake sa rai, ku tashi ku san ilimi na addini, kanku ya waye domin ku ƙwato ƙasar nan daga halin da ta samu kanta. Amma waɗannan old tables, sabbin jiragen ruwa waɗanda ga su nan an ɗaure su a bakin teku, su dai ba sa iya ɗaukar kaya balle su sauke. Duk wani jirgin ruwa mai ƙarfi kuma in ya kawo kaya zai sauke, to babu inda zai take. To halin da ƙasar ta samu kanta kenan. To amma kuma wannan gyaran ba zai yi ku kanku matasa kuna fama da jahilci ba, kuna fama da duhun kai, kuna fama da gidadanci. Wannan gyaran kaɗai zai yi ne a bisa matakin farko, sai an samu ilimi da ƙwarewa da gogewa da wayewar kai da kuma sanin ina aka taso, a ina ake, ina za a dosa, kuma ta wace hanya za a bi a dosa. Saboda haka aiki ne wurgen ta.
irin yadda aka samu hakakuran matasa su sardauna a lokacin suna matasa da su tafa a kalewa suna matasa suka tashi suka yaƙi turawan mulkin mallaka har sai da ainihin aka dawo musu da ɗancin ƙasarsu a cikin ɗan shekaru kaɗan da ba su yi shekaru biyar ko shida da suka gyara ƙasa ta gyaru abin da yake wajibi kenan akan matasa a yanzu saboda ƙasa tana gyare turawa suka zo suka same ta suka ɓata ta suka gurɓata ta waɗannan matasa su sardauna su tafa wa ɓalewa kar ka ji ina ce musu matasa ka ce su sardauna a lokacin da suka yi wannan aikin matasa ne innahum fitwatu matasa ne sun shekara 30 da kafa kaɗan daga cikinsu ne suka kai 40 zuwa lokacin da aka samu mulkin mallakar ne kake ganin su sun zama dattawa amma lokacin da suka fara yakar abin wasu su ɗan shekara 19 ne ma amma daga ƙarshe suka yi nasara da al'amarin ƙasa ya dawo hannunsu da ita Allah ya ga da gaske suke sun gyara ƙasa ko ba su gyara ba sun gyara ta a cikin ɗan shekaru 5 zuwa 6 iyakacin shekarun da suka samu suka kenan fa a zamansu a mulki amma suka gyara ƙasar sai da haka dole ne a yanzu matasa ku sani da cewa duk wata hayaniya da duk wani harbe-harbe da duk wani buga bom Allah ba shi ne zai kai da gyaran ƙasa ba sai dai zama waɗannan tsoffin macutan suna sake amfani da ku ne wajen su taimakon mabuƙatunsu saboda in ƙasa ta zauna lafiya wallahi tallahi sun san cewa za ku yi ilimi za ku nufi za ku gano ina bakin garin yake amma sun san cewa in ƙasa tana cikin ruɗani to za su ci gaba da samun abin da suke so shin ka ji wani babban malami ya fito yana sukar waɗannan abubuwan da ke faruwa shin ka ji wani sarki ya fito shin ka ji wani shugaba ya fito babu saboda waɗannan abubuwan suna biya musu buƙata amma abin da nake so ka gani shin a cikin ƴaƴanki ka ji masu waɗannan abubuwan babu to sai kai ka tsaya kai tunani za su yi amfani da ku ne su kai ma cimma buƙatunsu don haka duk inda aka ce akwai hargitsi ilimi ba zai yi ba yayewar ko da za ta yi ba shi kenan kuna nan kuna ta hargitsi su kuma suna can sama suna ƙara kwashe kaso a daidai lokacin da za ku faɗaka sun riga sun gama kwashe kasan sai da ka matasa yanzu ku kaɗai ya rage ake sa ido ku gyara ƙasan nan idan kuka zama ɗan abiyar rima a shakiɗa shi ke nan fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ala daulatin Nijeriya Nijeriya ta shiga uku ina fata an gane ma'ana inda akuyar gaba ta sharuwa nan ta baya za ta bi ta shake ni sai da ka matasan ƙasan nan wajibi ne ku san yadda za ku kuɓutar da ƙasar daga wannan bala'in da wannan musibar da ta samu kanta miyagun masu mulki azzaluman masu mulki miyagun sarakuna sannan miyagun malamai da jahilai waɗanda suka tsaya da sunan bautar Allah amma ɓarna suke yi waɗannan su suka haɗu suka yi wa ainihin ƙasa dukan da ainihin gashi nan tana magar-magar Allah ya kyauta don haka sai ainihin wato shuru yake cewa famasalihim famasali sahratu fil nahar misalin irin waɗannan miyagun malamai kamar dutse ne a cikin ainihin wato kogi la tashrabu wa la tatruku man yashrabu shi dutsen dai ba ruwa yake sha ba sannan kuma ba zai bar wanda zai sha ruwan ya sha ba don ya dode shi fakulli wahidin minhum kowane ɗaya daga cikin irin waɗannan miyagun malamai a barra alam nasu min alfi shaitan ya fi shaitan dubu cutarwa ga mutane kowane ɗaya cikin irin waɗannan malamai ya fi shaitanu dubu wajen cutar da mutane walaysa al-khabaru kal-ayan shi ne ya ce to gani dai ya koriji abin da yake nufi da wannan maganar sun shehu sun ga irin waɗannan malaman kuma sun ga ainihin wato sharrin waɗannan malaman ma'ana ta farko kenan ta wannan magana ma'ana ta biyu ta wannan magana ita ce in an ƙiji ba a ƙi gani ba asalin ita wannan magana saƙo ce walaysa al-khabaru kal-ayan in an ƙiji ba a ki gani ba, in an gani ba a gaba kyau ba, ko kuma gani ya kori ji, ma'ana wanda ya gani to shi kenan yanzu ya fi a ba da labari. Ya ikhwanul muslimina, shehu ya ce, ya ku ɗan uwana musulmi, inna ulama as-su'i bayya'u min hududillahi min as-salati was-siyam wa sa'ir al-fara'id. Ku sani da cewa miyagun malamai sun wulakantar da dokoki da iyakokin Allah, tun daga sallah, azumi da sauran dukkanin farillai na musulunci. Min hubbul mali, saboda ainihin san dukiya, wata'azimi, da san a girma masu, wataqallabu fi fununil harami wal asam, sannan kuma sun shiga sun fita sun yi duk irin wadanƙaƙanuwa da za su yi a cikin fannoni na abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta da kuma sabo. Wastahanu bi kasirin min amrillahi wa nahyihi, sannan sun wulakantar da yawa daga umarnin Allah da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya hana. Kun ji kaɗan daga cikin sharrin ulama usu'i, miyagun malamai. Sallah ba ta da muhimmanci a wurinsu inda za a samu dukiya, azumi ma bai da muhimmanci a wurinsu inda za a samu dukiya, hakanan duk wata farilla. Madamar za su samu girma, madamar za su ainihin wato shiga su fita a duk wani nau'i na sabon Allah, to addinin Allah ba shi da kima. Walidhalika, to dan haka zaka gansu barazullaha bil azaim, sune wa Allah fito na fito da manya-manyan zunubai, wal israri al kaba'ir, suna dogewa akan manya-manyan sabo. Ka annahum yuriduna ad-dunya wa zinataha, ka ce dama can su ba addini suka nufa ba, duniya da kyale-kyalenta kawai suka nufa. Allah ku cewa man kana yuridu al hayata ad-dunya wa zinataha, wanda bi ya zama rayuwa a cikin duniya din, wahum fiha la yubkhasuna, ba za a rage musu komai bane daga ayyukan duniya, duk abin da suke so za a ba su dama su yi su tara duniya. Amma in aka je lahira, Allah ya ce ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, a lahira ba su da komai sai wuta. Wa habita ma sana'u, duk ayyukan da suka aikata sai lalace fiha a cikin duniya. Wa batilu ma kanu ya'maluna, dama abin da suke aikatawa din batacce ne. To kun ji jama'a, ya ikhwani, shehu yace, ya ku ɗan uwana, a ilmu ku sani, anna salahal umma bi salahil ulama, al'umma tana gyaruwa ne idan malamai suka gyaru. Wa fasadahum bi fasadil ulama, sannan idan ainihin wato al'umma malamai suka lalace to al'umma ma tana lalacewa, wannan bi fasadi ne ba bi fasada ba. Wa fasadahum bi fasadil ulama, lalacewar al'umma tana faruwa ne sakamakon lalacewar ainihin malamai. Wal ulama, su malamai, idza kanu amilina, idan suna aiki bi ridwanillahi azza wa jalla, da yarda Allah, mufiruna al-akhirah, suna fifita lahira ala dunya akan duniya, fa ulaika khulafa'ur rusuli, waɗannan malamai su ne ake kira magadan annabawa. Wan nusaha'u lil ubbad, kuma waɗannan malamai su ake kira masu nasiha ga ainihin bayin Allah. Wad da'wati ila Allah yad'una ila sabilin najah, kuma waɗannan malamai su ne waɗanda suke kira zuwa ga ainihin hanyar Allah da kuma hanyar tsira. Faqad sa'ida man ajabahum, to duk wanda ya amsa wa irin waɗannan malamai to ya azurtu da azurtu na bin Allah. Wa faza man iqtada bihim, sannan wanda ya kwaikwayo da ire-iren waɗannan malamai to ya dace. Qala ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, wane ne ya fi kyautata magana fiye da wanda ya kira zuwa ga Allah? Babu. Wa amila saliha, wane ne ya fi kyautata magana fiye da wanda ya aiki nagari? Babu. Wa qala innani minal muslimin, kuma ya ce ni ina daga cikin musulmi. Babu wanda ya fi wannan kyautata magana da aiki. Abinda wannan magana take nufi, in kana son kyautata maganarka da aiki to ka bi malamai na arziki, ka kauce wa malaman ainihin barna. abin da yasa na kawo waccan magana kenan jama'a. A lokacin da kake bin wani malami a matsayin shine shehin ka na dariƙa ko shugaban wata kungiya ko wata gwagwarmaya, karara sai ka gano cewa manufar wannan malami wato shine ya kai ka ga halaka, me yasa ba za ka bar shi ba? Ma damar baka bar shi ba, ka ci gaba da bin shi akan wannan barna, to dalili ne akan cewa shi din shi ya dace da jagorancin irin ka, don kai ma ba gyara kake so ba. Ina fata an gane. Allah ya ji dan wani malami mai suna Malam Abubakar Ikra, wani taro da muka je a gidan wani tsohon soja, shi ma ya rasu Allah ya gafarta mishi, mai suna Group Captain Usman Jibril. Wannan taro an yi shi ne a cikin watan March, dadda zabe. Abubakar Ikra ya miƙe ya ce, wallahi bari mu gaya muku, idan da kuna wasa game da harkar siyasa to bana taraba, bana za a gane waye yake tare da kafire, waye yake tare da musulmi. Na'am, taraba. Amma duk da haka yau ga mutanen nan sun ci gaba da bin mutumin da ya fifita kiristoci, yasa a wancan lokaci nake cewa anya mutumin nan ya san kiristoci kuwa, mutumin nan da ke da'awar ya haddace Qur'ani, ayan shi sun haddace Qur'ani, anya karatun shi ya kai Ali Imran kuwa ko Ma'ida, a duk Qur'ani babu inda Allah ya faɗi sharrin Kirista da Yahudu irin Ali Imran da Ma'ida, sai kaɗan daga abin da ba a rasa cikin suratul Nisa da suratul Baqara. To wanda ya haddace Qur'ani ya zo ya ce Kirista, subhanallah. To amma abin mamakin shi ne har yau ba a ji wasu daga cikin mabiyan mutumin nan sun zo sun ce sun gane cewa nau'in mutumin nan a shaida ma a lullube yake gare su, yanzu al'amari ya fito ya bayyana. To anan shi ne shehu yake ce maka, idan har ka gane cewa wane na banza ne to kauce mishi, in ka gane na gari ne fa to shi ne za ka makalewa, domin shi ne dacewa, shi ne sai ɗaure wannan magana da aya. Babu wanda ya fi kyautata magana fiye da wanda ya kira zuwa ga Allah, ya aikata aikin alheri, kuma ainihin ya ce shi yana daga cikin musulmi. An fahimta jama'a? Na haka wajibi ne jama'a su san wannan, kuma wajibi ne jama'a su san cewa babu shakka idan malamai sun gyaru al'umma ta gyaru, idan malamai sun ɓaci to al'umma ta ɓaci. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Shi ne sai shehu yake cewa, ya ikhwanul muslimin, ya ikhwani, ya ku ƴan uwana, baka ba'du ahlillah, wani daga cikin malamai mutanen Allah ya fashe da kuka wata rana, faqala, yace inna ulama as-su, miyagun malamai jalasu ala tariqil akhirah, sun zauna akan hanyar lahira, fa qata'u al-ibada 'anillah, sai suka yanke bayin Allah daga Allah. Abinda yasa da sun zo sun zauna a wata muguwa hanya da bayin Allah ba za su bi su ba, amma sai suka zo suka zauna a hanyar lahira, da nufin su mutanen kirki ne, amma su ba lahira suke nufi ba, duniya suke nufi. Dan haka sai suke taraba bayin Allah da suka amince da su daga hanyar Allah. Ya ikhwanul muslimin, ya ku ƴan uwana musulmi, utlubu ulama addini, ku nemi malaman addini su karantar da ku addini, ahlan zikri, waɗanda suke ambaton Allah, waɗanda suka san Allah, waɗanda suke yin komai yadda Allah ya ce, waɗanda suke duk halin da suke suna tuna da Allah, ansarar rahmani, waɗanda suke masu taimakon Allah mai rahama, haisu kanuhun barakatu ahlil ardi, waɗannan irin malaman su ne albarkar mutanen duniya. Ku nemi irin waɗannan malaman, litaslamu min al-kufri, domin ku kubuta daga kafirci al-qawli wal-fi'li, kafirci na magana da na aiki, wal-bid'a, kuma ku kubuta daga bid'a, wa ahlul zikri, malamai waɗanda suke ambaton Allah, suke tuna da Allah, huwa kullu man ijtama'a fihi sinfa wasfan, shine duk wani malami da siffofi biyu suka haɗu tattare da shi, duk malamin da ya hada waɗannan siffofin shine ahlul zikri, ba wai wanda zai bi titi yana la ilaha illallah no hold on dan saurara ka ji abin da shehu yake cewa. Yace malamai ahlul zikri sune waɗanda suka hada siffofi biyu, al-ilm wa taqwa, suke da ilimi kuma suke da tsoron Allah. Fa huwa min ulama'id din, to waɗannan na daga cikin malaman addini ahlul zikri ansarur rahman, waɗanda suke ambaton Allah kuma masu taimakon Allah mai rahma. Wa man lam yajtami' fihi, shehu yace duk malamin da bai hada waɗannan abubuwa guda biyu ba ko kuma ba su hadu tattare da shi ba, fa huwa min ulama'is su'i, yana daga cikin miyagun malamai ahlul ghafla, gafalannu sakarkaru ɗan duniya, ansari shaitani, waɗanda ke taimakawa shaitan wajen ƙara yawan ƙungiyar shi. Zama kun ga wannan shi ne bayani fasil wanda shehu da shi ne ya tantance ya za kai ka gane malaman Allah, ya za kai ka gane miyagun malamai. Don haka waɗanne ne za ka bi, waɗanne ne za ka kaucewa, domin rayuwar musulmi ba ta yiwuwa sai yana makale da wani malami. To tunda kuwa haka ne, ya za kai ka gane wanda ya dace ka makalkalewa domin ranar lahira ya tsira kai ma ka tsira, ba a nan ne ta amfani da kai yana mai da kai tumaturi da tattasai da magi da onga yana markaɗewa yana sawa a miyar shi ba, kai kuma kana nan kana ganin ibada kake yi, shi ya raba ka da hanyar Allah, kai kuma kana ganin cewa hanyar Allah kake. Ko kun fahimta jama'a? Sai da haka irin waɗannan malaman jama'a, duk lokacin da kuka ji sun zo sun ce muku ku zo a yi tawaye ko, to abinda suka saba samu na magi da ƙashin miya ya tsaya ne. Ina son ku gane wannan, dan haka ku rinƙa yi kuna lura. Za ku ji wani lokaci sun zo suna ce muku wallahi tallahi kafiran nan sun yi kaza sun yi kaza, sai ka ce da aka yi me suka yi? Tudun Allah kai ba ka gani da man fetur da ya ce a to yanzu ne, wato kai man fetur ne matsalar ka, addini ba shi ne matsalar ka ba, nan kai ka ce sun dace ba. Idan har ka ga su suna kuka to kashin miya ya tsaya ne, in dai har kashin miya ya tsaya to za su ce a yi tawaye, amma in dai kashin miyar su yana nan marakwatai to za abin da ya shafe su. Ya kamata ku san wannan, wa ha'ula'i hum ulama'u su'i ansaru shaitan ahlul ghafla. Ya ikhwani, shehu yace ya ku ƴan uwana, iyyakum bizzihad ila mawdi'il bid'a, ina gargadin ku ku daina zuwa wurin bid'a, duk inda ake bid'a ake lalata addini ake ƙarya addini to ku daina zuwa. Wa kullu mawdi'in ijtama'a fihi ar-rijalu wan-nisa, duk wani wuri da ake hada maza da mata, min nikahin, na bikin aure, wa aqiqatin da suna, wa janazatin da taron jana'iza, wa sadaqatin lil mayyit da sadakar uku ko sadakar 40 ko sadakar mamaci, wa ghairu zalika, da ma dai waɗansu wurare ne mawadi ijtima'ihim, waɗanda ainihin mutanen nan ke taruwa, min ma la tuhsa, waɗanda ba a iya kididdigewa. Shi yace to ina gargadin ku ku daina zuwa. Yanzu fa shehu ne yake magana jama'a, ba wani malami ne ba wahabiye daga kasar Saudiya ba, littafin shehu ne yake cewa ku daina zuwa wurin da ake bid'a, inda ake cuɗanin maza da mata. Saboda me? Saboda bikin aure, cuɗanin maza da mata. Saboda me? Saboda taron suna, cuɗanin maza da mata. Saboda me? Saboda jana'iza, cuɗanin maza da mata. Saboda me? Saboda sadakar mamaci, sadakar uku, sadakar 40, sadakar shekara. Yace kai da duk wasu wurare ma waɗanda ba za a iya kididdige su ba, waɗanda suke taruwa. Sai shehu yace tilka sadaqa allati ala hadhihi alhala la tanfa'u almayyit, kaga irin wannan sadakar da ake taruwa a hadu maza da mata ana bid'a, to ba mata amfanar da mamaci. Wa fi risalati Muhammad ibn Yusuf ibn Ibrahim, a cikin wasiqa ko littafin da Muhammad ibn Yusuf ibn Ibrahim ya rubuta, yace na'am as-sadaqatu tanfa'u al-mayyit ijma'an, gaskiya ne ita sadaqa malamai duk sun hadu cewa tana amfanar da mamaci.
lakin idza wafaqat as-sunnah sai dai kuma fadin ta dace da sunna wa hiya an tuf'ala bighayri jam'in nas ita ce ayi sadaka ba tare da an tara mutane ba amma a ce za a tara mutane za a yi sadakar 40 za a yi sadakar 3 za a yi sadakar shekara yace to wannan sadaka ba za ta amfanar da mutane ba jama'a kun ji wannan magana fa shehu yake fadi la hawla wala quwwata illa billah وفي رسالة أبي محمد أتكن متاف رسالة نا الإمام أبو محمد عبد الله ابن زيد القيرواني من رسالة كيف تواي ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة أيكي بغي كاركوبا نية كما بغات كاركوبا سي انتا داتي للسنة ناكا كودا كاتي كايا أيكني كاكود تنية صبو دا الله سي أندو دي أيكي نيا داتي للسنة kwan fahimta jama'a sai ka dibo man fetur sai ka zuba a cikin lagiretan motar ka sai ka dibo ruwa sai ka cika tanki zaka tambaye ka sai ka ce wallahi saboda sauri kake yi wannan sauri zai sa motar ta tashi zai sa motar ta tashi abinda ake ce maka manufa kyakkyawa ba ta gyara mugun aiki da zaka ce bismillah wallahu akbar ka yanka alade bismillah ba ta gyara shi ba ta gyara shi ba saboda haka malam yake cewa aiki da niyya duk ba za su yi ba ba karbe su ba sai in sun dace da sunna shine yadda aka ce wa kadhalika alfida'u haka nan addu'ar fida'u da ake yi lil mayyit ga mamaci in waqa'a bi ghairi jam'in nas wa illa fala li'annahu bid'a yace idan akai sadaka da nufin wannan sadaka ta je ta share mamacin ainihin wato mamaci ta share ainihin wato zunuban mamaci babu shakka wannan sadaka za ta karbu ma'ana ana ba da sadakan ne ta zama fidda ta je ta kankare zunuban shi Allah madaukakin sarki ya samu karban shi asalin ma'anar fidda uke nan ta gaskiya wani ya mutu ana ganin shi mai zunubai sai a ce a ba da sadaka ita sadakar Allah madaukakin sarki ya karba da je ta kankare zunuban shi wannan madalla amma in aka ce kuma sai an tara mutane fa sai shehu ya ce to anan kuma ba za ta amfanar ba domin kuma ta zama bid'a to abinda baka duba shine shin yaya al'amarin fidda wake a kasar nan tamu haduwa malamai suke yi a ce za a ainihin yowa na sadakar fidda'u shehu yace to kaga wannan ba za ta amfanar ba saboda me saboda ta zo a bisa tsari na bid'a bayan da shehu ya gama wannan maganar sai kuma yace ya ikhwani iyyakum bil i'timadi bir ru'ya ko wa tarkiha asla ya ku ɗan uwana musulmi ina gargadin ku da dogaro dukkan dogaro akan mafarki ko kuma barin mafarki gaba daya wato kai mafarki sai ga duk abin da ka gani a jikin mafarki kawai sai ka yadda ana gargadin ka game da wannan haka kuma kai mafarki sai kai watsi da shi gaba daya shehu yace ina gargadin ka to me ma'anar wannan maganar wato shi mafarki abu na farko da ake mishi tukuna shine ana neman masanan shi su fassara shi to abin da suka fassara suka fada to shine ake dogaro da shi sannan kuma irin matakin da suka fadi za a dauka to irin shi ake yi to abin da shehu yake nufi anan kada ki yi mafarki yake baiwa Allah kiga kishi yake ta daga wuka za ta daba wa danki shikenan sai ki tashi ki ci kwalatta kice ai jiya da daddare na gani a mafarki zaki kashe dana kin zama daga cikin sufaha'ul ahlam kin zama wawuya ta mafarki kamar misalin da na taba muku shine budurwa ce kana son ta amma kullun kwarjininta ya cika maka ido ka kasa magana da ita amma zuciyarka ta jarabtu da son ta kana kwanciya mafarki kawai sai ka ganta gashi na har kun zauna kuna tadi har kuna taba juna ha kana farkawa sai ka ga cewa mafarki ne shikenan sai ka dogara to tunda haka ne ashe tana son ka kana zuwa kofar gidansu ka same ta tana zaune sai ka koma ka zauna kusa da ita yadda ka gani a mafarki sai ka kai hannu za ka taba ta sai ta gaura maka mali to shine laraba yake kira sufahaul ahlam safihul ilm wato shi kai daga ganin mafarki sai gaskata to ba a gaskata mafarki kai tsaye kuma ba a ƙaryata mafarki kai tsaye amma ana neman me ma'anar shi menene fassarar shi ina fata an gane wa taquluna kulanka cewa kullu ma ra'ahu insanu fi an-nawmi batil duk abin da mutum ya gani a mafarki to ƙarya ne barna ne wannan kuskure ne bighairi ta'ridihi ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba tare da kun gabatar da wannan mafarki ga littafin Allah da sunnan manzon shi ba wa ala qawaidi salaf radiyallahu anhu da kuma ka'idojin ilimi na malaman farko kun ji fa kun ji dan hodu yana ƙara tabbatar da abin da muke fani ma'ana in kai mafarki sai ka gwada wannan mafarkin a bisa abin da Allah ya ce a bisa abin da manzon Allah ya ce sannan waɗannan ka'idoji ne malaman farko suke bi wajen fassarar mafarki duk sai ka bi wannan to in ka bi wannan sai ka ga fassarar mafarki da matakin da ya dace na hakika sun bayyana gare ka shikenan sai ka ga ka zauna lafiya to amma in ya zama baka san ilimin Qur'ani ba baka san ilimin sunna ba baka san ka'idojin malaman salaf wajen fassarar mafarki ba me shehu yake ce maka yana ce maka kenan sai ka tafi wurin masana wurin malamai to waɗannan ka'idoji na fassarar mafarki jama'a babu shakka wato ka'idoji ne masu muhimmanci musulmi su san su idan mun samu yanayi insha Allah ta'ala a darasin mu na gaba za mu yi kokarin zuwa da ire-iren su domin al'ummar musulmi su san su amma dai a yanzu za mu yi kokarin mu ainihin kai zuwa ga gabar wannan karatu amma lallai jama'a mafarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yana kasuwa nau'i uku akwai mafarki wanda ya zama min ar-rahman akwai mafarki min ash-shaytan akwai mafarki kuma wanda yake hadithun nafs mafarki min ar-rahman shine Allah madaukakin sarki ne ya san kana da wata bukata kuma ya kaddara maka bukatar za ta samu amma da sauran lokaci to sai Allah ya rinka nuna maka wasu abubuwa waɗanda ke da alaka da wannan bukata taka a cikin mafarki waɗanda zaka rinka samun natsuwa cewa wannan abin da kake da bukata zai tabbata to kaga wannan mafarki ne daga Allah Allah yake nuna maka domin ka rinka samun kwanciyar hankali kuma ne maka albishir ina fata an gane idan ka ga mummunan mafarki kuwa to galibi daga shedan ne yake son ya dagula maka al'amari ya bata maka rai to sannan akwai hadisin nafs abu ne ya ci zuciyarka ya ci zuciyarka ya dame ka a ido biyu kana kwanciya bacci sai ka ganshi ya zo to wannan a wurin malamai suka ce ba shi da wata ma'ana kar ya tsorata ka in abin tsoro ka gani kar kuma ya baka sha'awa in abin sha'awa ka gani domin dama abin ya dame ka a zuci wannan ya zo maka ne through the psychological feelings wato abin da kake tunani ne sai ya zo maka kawai saboda haka ba shi da wata ma'ana to idan mafarki ya kasance min ar-rahman ne idan ka yi shi sai ka tashi ka roki Allah Allah ya tabbatar maka da shi idan mafarki ya kasance mugun mafarki ne to wannan kuma na daga cikin ka'idojin da za mu zo mu ji a gaba da muka yi alƙawari shine in ka tashi sai kai tofi hagu gare ka kana mai ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wato duk a'udhu da kai sai kai tofi hagu gare ka har sau uku sai kuma ka canza ka juya wurin kwanciyarka in kana kwance ta barin dama ne ka koma ta barin hagu ko al'amari makamancin haka ka roki Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga sharri wannan shine matakin gaggawa da zaka yi wa mugun mafarki ka kiyaye ko kuma wani mafarki na alheri idan ka tashi kuma sai ka je sai ka faɗi wannan mafarki ga wani wanda yake masani ne kuma in ka zo faɗe kakkai ƙarya ko misƙalin zarrati ka faɗa mishi iyakacin gaskiya idan mummunan mafarki ne to kar ka gaya wa kowa sai wanda zai fassara maka idan kyakkyawan mafarki ne duk wanda baka tabbatar da cewa masoyinka bane shi kuma kaka gaya mishi. Waɗannan suna daga cikin qawaid na ilmin salaf din waɗanda dan fodi yake bayani, waɗanda muka ce in an zo gaba za a ƙara bayani akai. To amma babban abin da muke nuna mutane anan shine so da dama a ƙasashen nan namu yanzu idan mutum yayi wani mafarki yana tashi kai sai a ce yayi sadakar gumba, yayi sadaka da wuka, yaje ya dauki Qur'ani izu 60 yayi sadaka. Me ma'anar mafarkin? Me fassarar shi? Ba a gaya maka ba. Da yawa daga mafarkaiya kuma suna da fassarori waɗanda da gwargwadon yadda ka san fassarar mafarkin da gwargwadon irin yadda za ka gane menene ma'anar shi. Wani mafarkin a wurinka za ka ɗauka mugun mafarki ne, amma in ka je wurin masani sai ce maka ba haka ba ne. Misali, wata dattijuwa ta zo ta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kullum na kwanta bacci sai ga wani abu ya fito daga ɗakin ka ya shiga ɗakin Fatima, daga ɗakin Fatima sai ya fito sai ya shiga ɗakina. Manzo Allah ya dariya ya ce Fatima za ta haifi ɗa ne kuma ke za ki yaye shi, shine fassara. Kaga ita da gabanta ya faɗi ne, sai ta ga wani abu ya taso daga ɗakin Annabi ya shiga ɗakin Fatima, daga ɗakin Fatima ya shiga ɗakinta, ta ce lafiya? Sai Annabi ya ce Fatima za ta haihu ne kuma ke ce za ki yaye ɗan. Haka ita ta yaye Husaini. Ina fata an gane. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da aka dawo Madina, sai mafarkin wata mahaukaciya ga ta nan kanta butsa-butsa ta tashi a guje daga Madina ta tafi ainihin Jufa ta zauna. Sai Annabi ya ce kun san fassarar mafarkin? Sai suka ce a'a. Sai ya ce cututtuka da annoba da muka samu a Madina, da muka roƙi Allah Allah ya ɗauke cututtukan nan da annoban nan daga nan Madina ya jefa su Jufa, domin Jufa lokacin kafirai ne a zaune. Yace shine Allah ya nuna mini waɗannan cututtukan ne. Amma sai suka bayyana a mafarki, gashi wata mahaukaciya ce mai kai butsa-butsa haka, sai ta tashi a guje daga Madina sai ta koma Jufa. Yace Allah ya karba addu'ar ni. Saboda haka ku kiyaye jama'a. Kusan shekaru 15 da ta gabata na yi karatun littafin Al-Ibanatu an Usulid Diyana, wanda a ciki al-imamu ainihin wato Abul Hasan al-Ash'ari ya yi maganar mafarki. Na tsaya na yi sharhi dangane da ƙa'idojin nan na ilimin malaman salaf kusan kasusuwa 6 ko 7 game da yaya ake fassarar mafarki, yaya ake yi da mafarki in an yi shi, yaya ake wa yara ƙanana in suna yawan mafarkaiya, da makamantan al'amura ire-iren waɗannan abubuwan. Mafarki yana da alaƙa mai girma da rayuwar musulmi. Ɗaliban ilimi, ku je ku samu littafin Muqaddima ta al-Imam Ibn Khaldun, ya tsawaita ƙwarai game da bayanai dangane da ilimin mafarki. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Shehu yake cewa fa inna zalika kufrun, domin ainihin wato mutum ya ga mafarki yayi watsi da shi ba tare da ainihin ya gwada shi da Qur'ani da Sunna da kuma ilmomi na malaman salaf ba, sai shehu ya ce wannan kafirci ne. Ma'anar kafirci a nan, in ma ya zama kafirci na ma'anar butulci, shine Allah ya maka ni'ima ga Qur'ani ga hadisi ga ilimi ya nuna cewa ga yadda za ka yi, amma kai watsi da wannan ainihin wato ni'imar ka koma ka ainihin ɗauka cewa babu komai, to ka butulce wa Allah. Ko kuma ya zama kafirci idan kai ka rena Al-Qur'ani da Sunna ne da ilimin malaman farko kana ganin cewa baka da bukata a kansu. Sannan shehu ya ce wa iyyaka bil istikharati allati yaf'aluha ba'du an-nasi ala ghairi sunna, ina gargadinka ka guji istihara wadda ainihin wasu mutane suke yi ba wadda ta dace da sunna ba. To mu tsaya mu dubi istikhara da ta dace da sunna, ita ce kai alwala kai sallar nafila raka'a 2 wadda ba farilla ba, da daddare ne da safe ne da rana ne, sai ka roƙi Allah madaukakin sarki da lafazin da yazo a cikin shari'a waɗanda ainihin sahabbai irin su Jabir da makamantan suka ruwaito, wanda Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika, haka har zuwa ƙarshe na ainihin ire-iren waɗannan lafuzza. Wannan ita ce istikhara ta sunna. To istikharar da shehu yake faɗi a nan wasu mutane suna yi, ita ce kana da matsala sai ka je ka faɗa wa malami sunanka, wai sai maka istikhara wannan duba ne ko kuma yar ka ta dade gata nan bata samu miji ba sai a ce aje a kai sunan taurin wani malami ya mata istikhara ko kuma wance tana ainihin wato son ta samu wata bukata ta ta sai a ce aje wurin malami ayi istikhara wannan irin istikhara shehu yake cewa abatta wa yaquluna sai kaji suna cewa in kana al'amru khairan li fa'arini sawadan aw hamra aw naran aw rihan shadida fa hadha kufrun li annahu kahana sai kaji suna cewa idan wannan al'amarin wai alheri ne gare ni ya Allah ka nuna min wani bakin abu ko ja ko wuta ko kuma wata iska mai tsanani wato guguwa wai idan mutum ya je akai mishi irin wannan istihara to wannan abin alheri ne sai ya ga ainihin guguwa ko ya ga wuta ko ya ga ja ko ya ga ainihin dugu shehu yace wannan kafirci ne li annahu kahana domin wannan duba ne wannan tsubbu ne to jama'a kun ji a yau ire-iren waɗannan mutanen suna nan a cikin garurukan musulmi zankane da sunan cewa istihara suke yi shi yasa daga cikin al'ummar musulmi waɗanda ba su da tamyizi ba su da iya bambance tsakanin malaman sunna da malaman bid'a ba sa iya bambance abin da yake daidai daga abin da yake sharri da inda so ga malami sai su ce ai musu istihara idan ka ce musu ga abin da yazo a cikin shari'a sai ce a ni dai malam dai ba ka son kai mini dai a kai ne shari'a ta ce gashi fa kai abinka da kanka ka roƙa da kanka kai sallah kai addu'a istikharar da kanka daga annabi sallallahu alaihi wa sallam wai sai ce a shi kai yake so kai mishi shari'a bata kawo wata istikhara da nufin wani zai wa wani ba kowa shi yake wa kanshi istikhara haddanka karami idan kana son wani al'amari game da shi zai rubuta wayak zai rubuta jam zai tafi makaranta kasar waje ba zuwa ba a wurin wani malami mishi istikhara ba za a zaunar da shi ne a koya mishi yaya ake yi shi da kanshi yayi bai iya ba a koya mishi addu'ar bai iya ba sai a rubuta mishi yana kallo yana yin ta shikenan amma a ce a zan tura yata Malaysia ala gafata malam ina so a yi mata istihara wallahi wannan kafirci ne kuma duba ne wal istikharatu shehu yake domin asalin ita istikhara an tufawwid al amra lillahi ta'ala tafawwala al amarinka ga Allah madaukakin sarki ba ga wani ba in kana khairan li yaj'alallahu hubbahu fi qalbi akan cewa ya Allah wannan abu in alheri ne ka sanya san abun a zuciyata in kana sharran yukhrijallahu hubbahu min qalbi idan kuma sharri ne ka roki Allah ya cire wannan abun daga ainihin wato cikin zuciyarka iyakar ta kenan wa dalilu kufri man jahada mimma zakarna min al-aya dalilin da yasa muka ce duk wanda ya musun ayoyin nan da muka fadi ya zama kafiri qala ta'ala Allah ne ya ce wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun babu waɗanda ke jayayya da ayoyin mu sai kafirai dan haka duk abubuwan da muka faɗi na ayoyi wanda diye musu ya zama kafiri saboda kafirai ne ke musun ainihin ayoyin Allah wa kadhalika hadisin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa man ta'awwala alhadisa bi ta'wilin fasadi faqad iftara alkadhiba alayhi qala sallallahu alayhi wa alihi sallama man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar haka nan hadisin annabi sallallahu alayhi wa alihi sallam wanda biye hadisin annabi ta'awili ya bata shi to hakika yayi wa annabi ƙarya kuma annabi sallallahu alayhi wa alihi sallama ya ce wanda biye mini ƙarya to tattali mazaunin shi a cikin wuta wannan hadisi sahihi ne الامام البخاري ده مسلم سرويته شي هكا الامام ابن حبان رويته وني ما كمنتين شي قرشي سي شي مو يتي يا اخواني اقبلوا النصيحه يا كو ان وانا مسلمي كو كربي نصيحه wannan nasihata ne ba nasihati ba ya ku ɗan uwana musulmi ku karbi nasiha ولا تكونوا ممن قال الله فيهم كركو زما daga cikin wadanda Allah yake cewa walakin la tuhibbuna an-nasihina sai dai ba kwa san ainihin masu nasiha wa qala ta'ala Allah yake innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum Allah yake lallai dai mu'minai ƴan uwa ne dan haka ku nemi gyara tsakanin ƴan uwanku abinda shehu yake nufi duk waɗannan maganganun da yake faɗi ba cin mutunci yake ba nasiha yake dan haka ku karɓa gyara yake yi ku rinka karɓan gyara wa qala alaihi salatu wassalam manzon Allah kuma yace addinin nasiha addini ainihin nasiha ne ya ikhwani ya ku ƴan uwana iyyakum bi akli dawa'in qabla da'a ku daina shan magani kafin cuta ku daina rigakafi fa kun ji wata sabuwa ku daina rigakafi ku daina shan magungunan rigakafi domin cuta bata faru ba ka akli dawa'i hayyatin kama ainihin wato shan maganin maciji aw aqrab ko shan maganin kunama fa innahu bid'atun muharrama domin bid'a ce wadda take ainihin haramu jama'ar musulmi ga karatu ya karatu amma kuma ainihin wato lokaci ya kure za mu saurara anan in Allah maraukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa za a zo a karasa karatun wannan littafi dan haka insha Allah ta'ala rana alhamis mai zuwa madadin ahkamul jana'iz din za mu zo ainihin wato ayiwa wannan littafi karatu na karshe insha Allah wannan na tambaya dangane da ma'anar barizullah bil azaib shine yi wa Allah fito na fito ka tinkari Allah da manyan manyan zunubai kamar kana cewa kai din yayi abin da zai yi Allah ya kiyaye wal israru ala al kaba'ir shi kuma wannan dogewa akan manyan manyan zunubai shine kai zunubin madadin ka tuba sai kuma ka dake kawai ka ci gaba Allah madaukakin sarki ya kiyaye anan ga mu saurara jama'a muke roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu kamar yadda muka ce ranar alhamis mai zuwa sai a zo sai a ƙarasa karatun littafin insha Allah ta'ala sannan kuma sai a kaddamar da karatun ɗaya littafin da muka ce daga nan sai karatu ya koma kamar yadda aka tsara shi in Allah ya so duk ranar alhamis ahkamul jana'iz duk ranar juma'a kuma ainihin littafin da za a sanya din Allah madaukakin sarki ya taimaka karatun da muka yi yau yana dauke da manyan manyan sakonni waɗanda sai mun zo mako mai zuwa za mu lakhasa za mu takaita waɗannan sakonni sannan a ƙarasa karatun littafin insha Allah ta'ala kamar yadda dai nake faɗi sako ne wasiƙa ce shehu yake aikawa zuwa ga musulmi haka kowane sako daga ciki guda ɗaya ya isa ainihin wa'azi sannan kuma kamar yadda muke faɗe kullum daga nan ne za ku gane muhimmancin mu karanta waɗannan littattafai na malaman ƙasashenmu wadan kuma ba sai dan suna sane da irin abubuwan da suka shafe mu yanzu dai ka ji waɗannan abubuwan da shehu yake faɗi abubuwa ne waɗanda kai tsaye sun shafi ɗabi'u da al'adu irin namu da maganganun da suka shafi bid'o'i ire-iren waɗanda ake a ƙasar nan tayo in ba yanzu da ake magana ba wani bai taɓa jin irin wannan istihara da waɗannan shedanu suke yi cewa duba bace to kaga amma da yake gashi wannan littafi ne na cikin gida ma'ana dakan daka shi karɗaka tankaɗan bakin gado tayi wani bai taɓa sanin cewa shan maganin kunama da maganin maciji da maganin ƙarfe maganin tauri tayi wani duk bai san cewa wannan kafirci bane bid'a ce in an zo karatu na gaba za a ƙara tattauna waɗannan abubuwa insha Allah ta'ala Allah ya tsare mu ya tsare imaninmu